أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعها تبركة من سادوا أولنا مسلا سيميتار البركة مسجد عثمان بن عفان دنجي قبا ذكرات منا عمدة الفقه واللفاوة الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى wannan shine majalisin mu na tara a cikin karatun wannan littafin muna 24 ga watan Rajab hijira daga Makka zuwa Madina 1445 wanda ya daidai da 5 ga watan 2 a kalandar Bature 2024 idan ba manta ba sati da ya gabata mun zo karshen babi wanda yake mana bayani akan ruwa sai dai da kai dan karin bayani wanda abulguje muka huce bunyi ba tsokaci akan su ba shine daga gabar da malami kawo bayani akan hutsarin yaro da yaran da bai kai cin abinci ba a haka mas'ala ta mazini da abinda aka samu na dan kadan na daga wa'ansu abubuwa kamar shi maziyin ko kuma jini ko kuma abinda ya aiwar da jini wanda dalilin jinin aka same shi da wa'ansu abubuwa makamantansu to shine na so mu dan ƙara dan bayani kamun mu shiga babi na biyu shine babi wanda yake mana bayani akan makayi da abin da za a dauka makayi ko mazubi duka ɗaya ne to shine malai yake kawo yake bayani yake cewa wa yujzi'u fi bawlil gulami alladhi lam ya'kul at'ama an nadahu yake cewa ya isar maka idan yaron da bai kai cin abinci ba yaro wanda yake cikin tsumman goyo ya maka hutsari abinda za ka yi kurum kai gigihi wannan shine hukuncin shi kinan ba sai ka wanke ba to ka wannan mas'alar idan muka leka zan mu gani mazhabin imam malik da imam abu hanifa sun tafi akan babu bambanci tsakankanin hutsarin yaro sawa'un mace ko namiji akan hutsarin babba dukkan su najasa ne ba wani abu wanda zai tseratar da su daga ya tsarkakar da mutum ba ce ya wanke wannan hutsarin wannan yaron ba wannan mazhabin Imam Malik da Imam Abu Hanifa sai dai idan muka koma zan mu gani mazhabin Imam Ash-Shafi'i da mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal sun ce akan a'a ai hutsarin yaron da bai kai mutum abinci ba yaro namiji ba mace ba wannan baya kasancewa najasa madama yaron nan bai kai matsayin cin abinci ba shi suka kawo hadisi suka kawo hujja suka dora suka kawo dalilin sa akan ako dalilin da yasan ya suka yi wannan bayanin shine hadisin ummi kais bintu muhsin lokacin da ta kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaron ta bai kai cin abinci ba yana cikin tsumman goyo yayi hutsari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kira a kawo ruwa yayi akan wannan hutsarin na yaro suka ce dalilin haka muka kawo hujja akan lalle idan yaro ne namiji to babu masala shi kuma idan muka dauka duka masala ta fiqhu zaka gani an ce wani yayi sabani akan wani ya kara wa juna sani ko kuma wani ya ce akan kaza wani ya ce akan kaza shi masala ta fiqhu masala ce ta alqur'ani da sunna da ijma'i da kiyasi da dalilai wanda wa'ansu sun yi sabani akan su wa'ansu suna ganin a'a mun muntahi akan wannan dalilan kinan kowa zai dauki dalilin shi ya gani a'a idan muka dora wannan mas'alar kan wannan dalilin zata bada kaza shi kuma wani yahi wani kahin hankali yahi wani kahin tunani shi san ya zaka gani an ce a'a wani ya tayi akan kaza wani ya tayi akan kaza kuma idan muka dauka zan mu gani mas'ala ta fiqhu mas'ala ce kullun yaya zai a dauki wa mutane wani abu wanda zai kasance musu wahala a gare su sai su samu sauki a cikin addinin su to shine idan ka dauka a lokacin larabawa zaka samu suna yawaita hutawa da yara mazaje yara wanda suke maza suna hutawa da su cikin mutane ana kai kawo tare da su kinan sabanin mace sai san ya diddan a dauki wa mutane wannan kumcin na duk lokacin da yaran da bai kai cin abinci ba ya maka fitsari to ga abin da za ka yi saboda yara maza su ne ake yawan mutuwa tare da su su kawo su sabanin yara mata sai san ya wannan mazhabin imamu ash-shafi'i da mazhabin imamu ahmad bin hanbal suka ce akai in dai fitsarin yaro ne yaran da bai kai cin abinci ba dalilin hadisin ogo ummi kais binti muhsin yake cewa za mu kawo hujja akan shi kuma za mu tai akan yaran da bai kai hutsari yaran da bai kai cin abinci ba idan yayi maka hutsari zaka yayyayi akan wannan hutsari wannan shine mas'ala ta farko akan mas'alar da muke tsokaci akan su sai ma da yace cewa wa kadhalikal mazi yake cewa haka shi ma mazi idan ya taba mutun abin da zai yi kurum zai yi yihi akan shi ba tare da ya wanke ba duk da ita wannan masalar wancan satin mun kawo hadisi guda biyu wanda suke mana bayani akan abin da ya dace akan masala ta mazi idan muka dauka zan mu gani malamai sun yi ijma'i akan lalle mazi da wadi najasa ne wannan ijma'i ne na dukkan malamai mazi wadi dukkan su najasa ne mun yi bayani can baya menene mazi shine wani ruwa wanda yake hutawa ma'un raqiqun wani ruwa ne wanda yake kalelai wanda yake hutawa daga gaban namiji a lokacin da wani tunani ya dosu a cikin kwalluwar shi ko kuma a'a wani abu ko hannayen shi suka taba wani abu wanda zai iya tayar mai da sha'awa shine nan malamin ya kawo yake bayani umuman idan muka dauka mazhabin malumai dukkan sun yi ijma'i akan mazi da wadi dukkan su najasa ne shi kuma idan aka ce wannan najasa ne ba wani abu wanda zai tsarkakar da kai daga wannan najasa in ba wankewa ba shine suka kawo shi ai nan malam sai ya kawo yake cewa a cikin mazhabin imamu ahmad bin hanbal mazi ma idan ya taba mutun kurum yayyahi mutun zai yi ba tare da ya wanke ba suka kawo hadisin ali bin abi talib wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Talib ya aika wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tambayar mai hukuncin mazi yake cewa kuntu rajulan mazza'a yake cewa na kasance mutun ne mai yawan mutar da mazi shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam siriki yake ga Ali bin Abi Talib wannan tambayar za ta yi yauni ga Ali yazo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi wannan sai ya tura Miqdad bin al-Aswad akan ya tambaye mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma yakfika an taf'al manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mai hukuncin shine kurum ka dauki tawadda wandah farjaka yake cewa kai arwalla kai yayyi akan gabanka inda mazin ya taba kai yayyi shikenan ba tare da ka wanke ba sai hadisi na biyu hadisin hadisi na biyu wanda muka karanta wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yazo ya tambaye manzo Allah akan hukuncin mazi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kai alwalla waqsil farjak ka wanke gabanka kinan malamai suka ce za a dauki wannan hadisin na hukko za a dauki hadisi na biyu yuhmalu alhadisu yuhmalu riwayatu an-nadhi mahmulatun ala riwayatul ghusl za a dauki riwaya ta yayyahi sai a dora akan wannan riwaya ta biyu ta yayyahi da ake yi kinan shi ma idan muka dauka umuman mazhabin malamai mazi ba yayyahi za a yi mai ba za a wanke shi idan ya taba toha wannan shine fada mafi rinjaye kuma ijma'i ne na malamai sai dai malamin yake cewa wa yu'fa an yasiri
sai dai ana rangwami akan dan kadan daga mazihi idan ya mutu ya taba maka tuha yake cewa wa yasiru tani kuma da dan kadan na daga jini idan ya taba maka tuha wa ma tawallada minhu kuma da abin da ya aihuwar da abin da aka same shi dalilin wannan jinin minal qay na daga mugunya wasadid ko kuma abin da ake cewa asadid a Hausa ne ce me suke yi biwa shine wannan jini wanda yake biyo mugunya shi ma idan dai kadan ne shine malai ya kawo maka yake cewa wa huwa ma la yufhashu minan nafsi abinda ake cewa yu'fa anhu alqalil dan kadan inda ake iya maka rangwame shine abinda idan ka kalla baka kyamata ba dan kadan ne ya taba ka to ga abinda zakai shi kuma idan ka dauka mazhabin Imam Malik shine yake mana bayani yake cewa shine abinda yake daidai ga dirhamul bagli daidai da dirhami daidai dan san dirhami al dirhamul bagli kenan shine dan takwarkwar idan dai bai huce wannan ba to yu'fa anhu ana rangwame akan shi nan idan muka dauka mas'ala ta jini duka malumai sun tafi akan jini dukan shi sawa'un jini wanda ya huto jikin mutum ko kuma ya huto jikin dabba ko kuma jini dai wanda ya amsa sunan jini dukan shi menene najasa ne wannan dukkan malumai sun tafi akan jini najasa ne sai dai zuwa malumai lokacin da idan ka gangaro zuwa ga Imam Shawkani a cikin littafin Shidratul Bahiyya da waɗanda suka biyo bayan su kamar su Imam Al-Albani sun tafi akan ba kowane jini ba yake kasancewa najasa ba misalin jinin wani za a dauka a ƙara wa wani a wannan halin an kira jini najasa inda najasa ne ai ba wannan inshi ba haka kamar jini wanda za a yi accident jini ya huto ko mutum ya ji rauni jini ya huto suke cewa duka wannan ba a sanfa shi ba akan najasa ba kenan waɗannan jinanan idan sun taba ka abinda yafi dacewa kurmu yu'fa anhu ba sai an wanke ba duk da dai gaskiya magana wadda tahirin jayi magana wadda da'ama yuribuka ila ma la yuribuka shine idan jini ya taba ka wanke wa ita ce aula ka wanke ka huta daga cikin shakka sai malai ya ci gaba da cewa maniyul adami maniyi na dan adam shi ma wannan yu'fa anhu kenan idan ya taba jikinka baka buƙatar wani sai ka wanke dukansu ana ifafi al dalilin shi kuma mani shi kuma tsarki gare shi idan muka dauka mazhabin Imam Shafi'i da mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal sun tafi akan mani tsarki gare shi ba najasa bane ba sai dai idan ka dauka zaka ga mazhabin Imam Malik da mazhabin Imam Abu Hanifa sun tafi akan mani najasa ne sai dai wadansu wada ce wadda bata da rinjaye dalili suka kawo hujja suke cewa ai idan ka dauka Aisha hadisin da tazo take bayani akan lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah da tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya kasance tana kanka tana wanke ne mani idan ya taba tuwar shi suke cewa da najasa ne da ba najasa bane ba ai da ba a wanke ba haka suke bayani suke cewa ai a duk abin da zai huto ne daga gaban namiji to wannan abin najasa ne kenan dukkan su hukuncin wadiyi hukuncin mazihi hukuncin mutsari dukkan su za a bashi sai dai wadansu bata da ba wada ce wadda marzuha wada wadda take da rinjaye ita ce wada ta Imam Shafi'i da mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal akan mani tsarki gare shi kamar hadisin da Aisha take cewa wani sa'in tana kankare mani daga tuhon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma wannan mani mun sani wani ruwa ne wanda yake hori wanda yake kakkaura wanda yake tunkudawa lokacin da yake huta sabanin mazi sabanin waje su waɗannan suna iya huta ba tare da mutum ba ma ya yi shukurin da sun huto ba amma dai mani baya yiwa mutum ya hutar da shi ba tare da ba ya sani ba wannan kenan bangaren namiji zaka same shi yana hutar da ruwa hori wanda yake kakkaura wanda yake tunkudawa wanda yake da doyi na hudar da bino ko kuma gari wanda yake danye idan aka zuba mai ruwa ita kuma mace zaka same ta ruwa ne wanda yake kakkaura amma dai rawaya ruwan dorowa gare shi shi ma yanda namiji yake kama yanda ubangiji yake bayyana na khuliqa min ma'in dafiq ruwa ne wanda yake tunkudawa shine wanda ruwan mani to malam sai ya ci gaba da bana bayani yake cewa wa bawlu ma yu'kalu lahmu, ko kuma kamun mu kai kan mas'ala wa bawlu ma yu'kalu lahmu shine bayan wa'innan ruwan mazimani da wadi da kai wani ruwa wanda in ka leka cikin mukhtasarul khalil malin ya kawo shi yake bayani wa miyamun raqabun, wani ruwa wanda yake danyen ruwa haka da suke kiran shi wanda yake hutawa daga gaban mace, shi kuma shi ba mani ba mazi bane ba ba wadi bane ba, suka ce to shin wannan ruwan da yake hutarwa gaban mace a ina za a sannafa shi, hukuncin mazi za a bashi ko kuma a'a hukuncin wani abu wanda yake tsarkakakke za a bashi? Umuman wa'ansu daga cikin malumai sun ce akan wannan ruwan wanda ake kiran shi almiyahur ragab, yake cewa idan dai ya huto wa mace to abin da ya yi cancanta a gare ta wannan ruwan ta wanke shi sannan ta sake arwallarta. Wa'ansu daga cikin malumai suka ce ai ba najasa bane ba, dan haka yu'fa anha, da zaran ya huto to kurum za a mata rangwami a kan shi, za ta ci gaba da shagalinta kamar yadda ta saba. To yawa dai daga cikin idan ka ɗauki ka ɗora kowanne dalilan da ya kawo yin munakasha a ra'ayin shi, zaka zan mata hin zuwa cewa wannan ruwan wannan da yake hutawa wanda yake danyantar da gaban mace, suke cewa idan dai ya huto albarkacin sha'awa tana tare da mijinta ne, wani abu ya doso a kanta ko kuma wani abu makamancin haka, dalilin da ya sha'awa wannan ruwan ya huto, suke cewa to aula wannan ruwan sai a sannafa shi da ruwa irin ruwa na najasa kamar mazi kamar wadi, kinan mi za ta wanke za ta sake arwallarta, suke cewa amma dai idan ya kasance kurmu ruwa ne haka tana zaune yake huto mata, to wannan babu wani hukunci akan ta, yu'fa anha, za a rangwanta mata akan wannan ba tare da ta wanke ba tare da ta sake arwalla ba. Wallahu ta'ala a'lam. Sai malam ya ci gaba da cewa wa bulu ma yu'kalu lahmuhu tahirun, hutsarin duk wata dabba wanda ake cin namanta to wannan dabba da hutsarin ta tsarki gare shi. Shi san ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mutanen al-al-al-aur rayyin da suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suka kawo koken su, manzo Allah ya ce ku kai su zuwa inda ake kiwon dabbobi kuyar raƙuma na Baitul Mal, a basu a shayar da su nonon raƙumi kuma da hutsarin raƙumi. A gani shi yake nuna maka dukkan wata dabba wanda ake cin namanta to halaka ne, wannan mutsarinta halaka ne. Wallahu ta'ala
a bani sarakar
sabon babe
a bani sarakar
mala yake cewa babu al'aniya babi wanda yake mana bayani akan makayi. Malai yake cewa babi na biyu a cikin jerin babubukan wannan littafi yake cewa babu al'aniya, babi wanda yake mana bayani akan makayi. To zaka gani zaka ce a'a me ya kawo ana bayanin ruwa kuma za a kawo bayanin makayi, saboda makayin shine wanda da shi din za a dauki ruwa kuma da shi ne za a zitadda wannan ruwan ne zaka samu zaka yi ibadar ka kamar yadda aka umurce ka kai ta, shine alaka wannan babu. Wa illa idan ka dauka shi ma kitabul awani zaka same shi ma babu ne wanda yake mustaqim. Mafi yawa malaman da suke kawo malaman fiqhu na hadisi zaka gani suna kawo shi kalkashin kitabul at'ima, babu wanda yake bayani akan cin abinci, ga abinda makayyan da ya kamata ko mazubin da ya kamata a zuba abinci wanda ya cancanta ayi aiki da su. Wannan malai ya kawo shi a nan da zai nuna maka ba a kowane makayi ba zaka zuba ruwan da zaka yi ibada da shi ba, shine ya kawo wannan babu. Sai yake ce mana la yajuzu isti'malu aniyati adh-dhahabi wal fidda fi taharatin wala ghayriha. Malai ya kawo mas'ala ta farko shine baya halatta baya dacewa game da musulmi yayi amfani da makayi na zinariya ko kuma na azurfa a wurin dahara ko wani abu makamancinta, kamar misalin wurin cin abinci, wurin kawa, wa'ansu abubuwa dai na bukatu na yau da gobe, wannan an haramta wa musulmai su yi amfani da wannan ayyuka, su yi amfani da wannan makayi sawa'un na zinariya ko kuma na azurfa. kurum dan kasaita ka ce a'a kai ai abin shanka ko kuma a'a makayin da zaka ringa arwalla saboda arwallarka ta yi ta kowa mai kasai makayi na zinariya ka ringa zuba ruwa kana arwalla da shi wannan haramun ne ko kuma a'a abin shanka sai makayi ko kuma kofi na zinariya ko kuma na azurfa wannan dukkan su haramun ne an haramtawa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne mala ya kawo mana dalili akan haka hadisin Huzaifa wanda Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi yake cewa liqauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallama saboda fada ta manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal-fidda kadda ku sha a cikin makayi na azinariya ko kuma na azurfa wala ta'kulu fi sahafi sihafihima kuma kadda ku ci a cikin marantuttuka wanda aka yi su da zinariya ko kuma azurfa fa innaha lahum fi dunya wa innan abubuwan da kuke gani makayiyan nan a ci a sha daga cikin makayi na zinariya ko na azurfa na kahurai ne su more wa rayuwarsu ta nan duniya wa lakum fil akhirah ku kuma naku ne a gobe kiyama duk wanda ya shiga gidan aljanna ga sakayyar da za a yi wa yatufu alaihim wulidan mukhalladuna bi akwabin wa abarika wa ka'sin min ma'ina wayannan duka wannan naku ne idan kun yi aiki na gari a gobe kiyama ubangiji zai sakanta muku da su amma dai su wayannan kubarsu dai su yi tai nasu ne su more wa rayuwarsu anan rayuwarsu ta duniya wanda wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana wayanda suke sha a cikin makayi na zinariya ko na azurwa kamar suna kunkuɗa wutar jahannama ne a cikin cikunansu shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo yi harbuci akan bi dacewa game da musulmi yayi amfani da makayi na zinariya ko kuma makayi na azurwa wurin ibada shi ko kuma wurin ci gorin sha haka horanti wanda aka yi su da shi kina wannan tace mas'ala ta farko kalkashin baba kinan haramun ne isti'malin makayi na zinariya ko na azurfa wurin ibada an haramtawa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama raban su ne kahure a duniya ko kuma raban ku naku a gobe kiyama insha Allah za ku same shi za ku yi amfani da shi sai malai ya cigaba da ce mana wa hukumul mudabbihu bihima hukumuhuma yake cewa hukuncin duk wani makayi wanda aka yi shi da ƙarfi ko aka yi shi da icce sai aka zo aka yabe shi ko aka mai kawa da zinariya sawa'un a ciki ko kuma a waje ko aka mai makayi na zinariya ko na azurfa yake cewa wannan hukuncin shi kamar hukuncin makayi ne na zinariya da na azurfa kinan al-mudabbib shine wanda aka zo aka mai kawa da zinariya ko da azurfa ko aka mai wa'ansu makayiyya da zinariya ko da azurfa dukkan su hukunci ɗaya suke dauka hukuncin zinariya da azurfa kenan haramun ne aiki da irin wannan makayan yake cewa illa an takuna dabbatu yasiratan min al-fidda sai dai idan ya kasance dan kawar da za a yi ek kadanci kuma ita ma ta kasance an yi ta ne da azurfa ba da zinariya ba dalilin haka da kai lokacin riwaya ta Imam al-Bukhari kwagirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kari ai mun san kwagiri bukuru wanda ake yin shi na wannan to nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kari da aka tahi a gyara sai aka samu mai gyaran sai ya samu silsila kamar shen ta azurwa sai aka sa aka nani ko aka dumke wannan bukurin yake cewa to dalilin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gani bai yi magana ba dalilin haka ya kasance wannan dan kadan wanda za a sanya na azurwa to an yi aifafi akan shi an yi rangwame amma dai koma bayan haka haramun ne mutum yayi amfani da wata wani makayi na zinariya ko na azurwa ko kuma a'a makayin da aka yi mai kawa da zinariya ko aka lullube shi da zinariya ko da azurwa ko aka mai wa'ansu makayiyya da zinariya ko da azurwa sai dai idan ya kasance azurwa ce ɗan kadan wanda aka sanya ko ai makayi da ita ko kuma a mai miki da wannan azurwa wannan an ba da dama sai malai ya cigaba da cewa wa yajuzu isti'malu sa'iril aniya at-tahira wa ittikhazuha ya halatta mi amfani da makayiyya na makayayya duk wani makayi wanda yake da tsarki kuma muriki wannan makayayya kamar misalin wani makayi wanda za a yi shi da lu'lu da diamond wannan duka an halatta maka saboda haramun haramci bai zo ba babu wani haramci wanda ya zo wanda zaka ce ah gashi nan ayi an ce wannan sawa'un ya kasance abin nan maciyar inda aka yi kwana tsada gare ta ko kuma bata da tsada icce ne ko wani abu makamancin haka shine ne yake bayyana mana an halatta mana duk wani abu wanda yake mai tsarki ne mu yi amfani da shi bangaren makayi sawa'un bangaren ibada ko bangaren ci ko bangaren sha yake cewa واستعمال اواني اهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها كما هكا ان حلتا منا مي امواني ده مكاينا مزوال التاهي سوني يهود ده نصارى كما هكا تهس ان حلتا منا مي امواني ده ايتا متكر بم سامو بوتا نجاسا با كو كما متكر بم يبو ني سني با اكن ايرن توها كو ايرن مكاي ده سكي يي سنا يين شي ني ده وان ابو وان ده يكي مي نجاسا idan dai baka da sani akan haka to an halatta maka kai amfani da shi shi kuma wannan idan muka dauka mutlaqan ma an halatta mana dalilin waɗanda ba ahlul kitabun ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gani ana amfani da makayansu bai ba magana ba akan shi ba akwai hadisi wanda hadisin Jabir bin Abdullah wanda Imam Abu Dawud da haka Imam Ahmad ma ya hutar da shi a cikin musnadin shi yake cewa mun kasance muna hutar yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan mun zo gari ko mun ci gari da yaki ko kuma sun watse sun bar garin muna daukan makayayyan su muna amfani da su yake cewa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kallon mu kai bayan ma makayayyan su hadda abin shan ruwan su muna dauka muna amfani da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kallo bai taba aibanta mana ba abin da muke aikatawa ba to ka gani in an baka damar kai amfani da makayi wanda yake na mushriki min babi aula kai amfani da makayi wanda yake na mazuwalittahi ahlul kitabi shine ne yake cewa an ba da damar kai amfani da makayi na mazuwalittahi haka da tuhasu wanda suke amfani da ita kamar wancan sati mun karanta hadisin Abu Sa'laba al-Khushani wanda ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ne wanda dukkan malumai Imam al-Bukhari ya hutar da shi yake cewa nazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nake cewa manzon Allah mu muna rayuwa a wata kasa wanda kasa ce ta mazuwalittahi to yaya zami muna cudanya da su yaya zami da makayayansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku nemi wani ku yi amfani da shi matakar kuna da wani kada ku yi amfani da makayayansu yake cewa to idan ba a samu ba yake cewa idan ba a samu ba ga abin da za ku yi ku dauki makayayansu ku yi amfani da su amma dai kamin ku yi amfani da su ku wanke su ga wannan dalili ne wanda yake tabbatar mana lalle makayi na mazuwalittahi halaka ne mu yi amfani da su da sharadin idan za ka yi amfani da su ka wanke su idan muka dauka kan qadaya mu'asira shine duk wani makayi wanda suke aikatawa an ce baka kaman yan tana ko kuma wanda suke koma bayan su kasashe wanda mazuwalittahi ne idan suka kawo irin makayan su halaka ne ka dauka kai amfani da su haka tuho su halaka ne kai auka kai amfani da su in dai ba wai ka san isilin wannan maciyar inda suke wannan kwanonin ba da shi ba ko kuma makayayyan nan da su ba ko kuma a tuhon nan ba isilin ta maciyar ce wanda take mai najasa a wannan halin haramun ne a gare ka kai amfani da shi shine nan malai ya kawo togaciya yake cewa malam tu'lam najasatuha matakar ba a san ba wata najasa ba akan wannan maciyar inda suka yi aiki suka yi amfani suka yi istimal da suka mira ta abinda kai zaka yi amfani da ita sai ci gaba da cewa wasuful maitati wa sha'ruha tahir yake cewa kaga gashin wata ta wata dabba wanda take matatta ko kuma gashin ta dukkan su tsarkake ke ne tsarki gare su nan kan masalar gashi na dabba. Malumai sun kawo suke cewa ai abu ne wanda yake daban-daban, shi gashin nan abu ne wanda yake munfasilun anha, daban yake da ita dabba wadda take matatta. Yace shi sanya aka halatta kana iya amfani hatta da arish, wannan irin gashin tantabarai da sauransu, aka shi ma mutun yana iya dauka ya amfani da shi saboda tsarki gare su. Dan wannan dalilin shi malumai suka tafi akan halaka ne amfanuwa da su. Sai malai ya ci gaba da cewa wa kullu jildi maitatin dubiga aulam yudbag fa huwa najisun. Yake cewa kaga watar duk wata dabba wadda take matatta an jeme ta ko ba a jeme ta ba, to matsayin najasa take. Duk wata dabba wadda take matatta wadatta an jeme ta ko ba a jeme ta ba, to najasa ce. To sai dai wannan kuma malumai sun yi siraki, hatta da su ma mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal suna da riwaya guda biyu. Riwaya ɗaya wadda take karkatawa zuwa ga jamhurin malumai, riwaya ɗaya ita ce wadda malam ya kawo akan dukkan wata dabba wadda take matatta an jeme wadatta ba a jeme wadatta ba, wannan dabba najasa ce, wannan wadatta najasa ce. Riwaya ɗaya daga cikin mazhabin suka ce a'a, idan dai ya kasance dabba matatta ce aka hudda watatta aka jeme ta, to wannan dabban halaka take. Kuma wannan shine fada mafi wada ta jamhurin malamai suka kawo dalili akan haka. Hadisin Maimuna yake cewa, hadisin Abdullahi bin Abbas yake cewa alalle an yi wa wa'ansu intattun bayu na Maimuna an yi musu kyautar wata dabba, wannan dabbar sai ta rasu sai ta mutu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya huce akan wannan dabbar, sai yake cewa hala akhastum ihabiha fadabaktumuhu, yake cewa shin ai da kun dauki watar wannan dabbar kun jeme ta, fantafatu da wannan watar. Kun ga wannan shine dalili wanda yake bayyana mana tunda kalkashin manzi innaha maitatun, su suke cewa manzan Allah ai wannan dabba ai matatta ce. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna ma harrima akluha, ai wannan dabba an haramta cin ta ne, wai ba wai watatta bace ba aka haramta, madama ka hudda watar ka jeme to kana iya amfanuwa da watar, watar tsarki gare ta madama an jeme ta. Shine wannan fada mafi rinjaye ta jama'a. Kuma wannan hadisin Imam al-Bukhari Imam Muslim ya hutar da shi, haka Imam Muslim din ya ƙara hutar da wani hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga bakin shi Abdullah ibn Abbas, yake cewa manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yana cewa ayyuma ihabin dubiga faqad tahura, dukkan wata wata ta wata mushi wanda za a jeme ta to tabbas ta riga ta tsarkakakku, ta zama fata ce wanda take mai tsarki. Kina wannan zamu gani hada mafi rinjaye shine hada wadda ta saba wa abinda malam ya kawo, shine duk dabbar da za a jeme hatatta, dabba ce matatta a hudda hatatta a jeme ta, to wannan hatar tsarki gare ta, tsarkakakka ce. Malam ya ci gaba da cewa wa kadhalika izamuha, haka idan muka dauki kashi na wannan dabbar shi ma tsarki, wa kadhalika izamuha, haka idan muka dauki kashi na dabbar da take matatta shi ma najasa ne. Kenan zaka hada shi da wa kullu jildin maitatin dubiga aulam fa huwa najasun wa kadhalika izamuha najasun, haka kashin dabbar da take matatta shi ma najasa ne. Sai dai wa'ansu daga cikin malamai su ma sun tai akan a'a, idan ya kasance kashinta madama matatta ce aka hutar da kashin, to halak ita ma ta kashin ya koma halak, ana iya amfanuwa da shi saboda wata kira ko wani abu makamancin haka. Wannan da yawa daga cikin malamai sun ce akan haka, kuma ita ce fada wadda take kusa da daidai akan in dai an rigayi, tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai bayyanawa a cikin hadisin Abdullahi bin Abbas inma harrima aklu lahmu ya inma harrima lahmuha, yake cewa ai cin naman ta ne shine aka haramta idan ta rigayi ta mutu, wai ba ainihin wani abu wanda za a dauka ba intifa'i da shi ba. kina wannan shi ma kashi idan aka dauka aka yi wata kira da shi wannan baka ce ba a ai abu ne wanda yake najasa kana iya amfanuwa da shi sai mallai ya ci gaba da cewa wa kullu maitatin najisatun illa al-adamiyyu dukkan wata binga dukkan wani abu wanda zai mutu to najasa ne sai dai kurum dan adam a halin da yake raye tsarkakeke yake a ba najasa bane ba a halin da ya mutu ma ko ba najasa bane ba sai kawo dalili suka ce walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri hakika ubangiji ya riga ya girmama ya karramma ya daukaka sunfi na dan adam ina wannan shi yake nuna wa dan adam a kowane hali ya samu kanshi ba najasa bane ba madama dai musulmi ne su kuma waɗanda suke najasa su ne kafirai ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram بعد امهم هذا سيما لا يسغوا da cewa wa haywanul ma'i alladhi la ya'ishu illa fihi dabba cikin ruwa wanda bata iya rayuwa in ba a cikin ruwan ba yake cewa ita kuma sai tsarki gare ta sai kawo dalili akan haka yake cewa liqauli rasulullah sallallahu alaihi wa sallama fil bahr saboda hadin shi manzo Allah min tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi akan teku yake cewa huwa tahuru ruwa ne wanda yake mai tsarki ma'uhu huwa tahuru ma'uhu ruwan shi tsarkakakke ne alhillu maitatuhu duk abinda zai mushan cikin ruwa to halaka ne ayi amfani da shi halaka ne a ci shi kenan shine yake bayyana mana dukkan wani abu wanda baya iya rayuwa in ba a cikin ruwan ba to wannan idan ka same shi sawa'un ka hutar da shi daga cikin ruwan ka ganshi ya mutu ko kuma ya mutu a hannunka ko kuma a cikin ruwan yake matacce idan ka dauka halaka ne kai amfani da shi halaka ne ka ci kayanka babu hirar najasa to ne inda ake da sabanin shi shine ai da kai wa'ansu dabbobi wanda suke cikin ruwan wanda suna iya hutawa wajen ruwan su rayu kuma su koma cikin ruwan kuma su rayu to su wa'annan menene hukuncin su shine kamar idan ka dauki karkandam idan ka dauki kado idan ka dauki ayu zaka same su suna iya rayuwa a cikin ruwa haka wannan kado ba wannan crocodile ba tortie kunkuru kaga shi ma zaka same shi yana iya rayuwa a cikin ruwan kuma yana iya hutawa ya rayu a cikin awaje to wa'annan su kuma menene hukuncin su su ma malamai sun sannafa sun ce akan a'a hukuncin su ga yanda yake umuman dai malamai sun ba su hukuncin a duk abin da yake cikin duk abin da yake rayuwa a cikin ruwa shi ma sawa'un ka tarar da shi a mace ko kuma a raye ka tarar da shi to wannan dukan zaka iya amfanuwa da shi saboda hukuncin abin da yake rayuwa a cikin ruwa dalilin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da yake mataccen cikin ruwa ne to halaka ne kai amfani da shi ba najasa bane ba sannan mala yake cewa wa mala nafsa lahu sa'ilatan idza lam yakun mutawallidan min an-najasa haka duk abin da bashi da jini a tare da shi nafs shine nan jini duk abin da babu jini tare da shi dabbar da babu jini tare da ita kamar hawara kamar kuda kamar wani abu makamantan haka yake cewa in dai ba ya aihuwar da wata najasa bane ba to shi ma halakani kamar misalin kuda ai an bada lamanin koda ya shiga cikin abinka to ga abin da zaka yi ga hukuncin shi ka ƙara durmiya shi saboda a ɗayan bangaren nashi ɗayan fuffukan nashi da kwai magani a ɗayan kuma da kwai cuta kina idan ka durmiya to shi kuma ba wani abu wanda zai magance wannan cutar da zai zuba a cikin in ba wannan ɗayan fuffukan nashi ba mai maganin kina idan ka sa shi kuma zai dauke da wannan inshi kenan duk wani abu wanda zai aihuwar duk wani abu wanda bai da jini a tare da shi shi ma halaka ne kai amfani da shi ba najasa bane ba to dan shine dai karshen babu kenan idan muka leka zan mu gani mallaya ya kawo mana bayani akan abubuwa wanda ga sunan makayiya wanda suka dace mu amfani da su ko mallin sai ya bura yake mana bayani akan wa'ansu abubuwa wanda ya dace mu amfani da su yani ya kawo magana wata idan an je meta duk da shi ya kawo akan ɗayan riwaya daga cikin riwayoyin da mazhabin yake tahiya akan shi shine ɗayan riwaya shine idan aka samu hatan matattar dabba an je mai ta ba a je mai ta ba to wannan fatin najasa ce sai dai wada mafi rinjaye ita ma ruwaya ce kalkashin riwayar mazhabin Imam Abu Ahmad bin Hanbal shine idan dai an je mai fata to shikenan wannan jimar ta tsarkakar da ita haka kashi ma shi ma idan an hudda an yi amfani da shi ta hanya wadda ta dace shi ma babu wani lahi akan haka dukkan wata dabba wadda za a ce matattace to wannan ita kuma najasa ce sai dan adam kadai kenan shi sanya duk lokacin da za a ce wani gata nan wannan dabba ce ta yi mushi to wannan aula mutun ya shafa mata lahiya a hali dai lakkan ne aka baka dama ka amfani da ita shine a halin da ka shiga cikin halin kaka nake shine fa man yutarra fi mahmasatin ghayra mutajanifin li ismin fa inna Allah ghafurur rahim afwan ita ce ko yake bayani idan aka shiga cikin halin rumtsi to an maka rangwame wannan dabbar wanda take matatta kai amfani da ita ka ci ta shine misalin ka shiga cikin daji ka rasa abinda zaka ci kuma idan baka cin ba mutuwa zaka yi sai kaga wata dabba gata nan tayi mushi kurum ka tsaga ka ci kayanka iya san ranka kai gaba duk da malumai sun yi bayani shin yana iya yin guzuri ko ba ya iya yin guzuri ba suka ce al hajatu tuqaddaru al haja bi manzilha aw kama da kai kaida dai cikin kaidan malumman fiqhu suke cewa ita dai bukata ana ajje ta daidai gulgudun bukatar idan zaka ci iya abinda zai baka dama ka ajje sauran kai gaba wansu suke ganin a mutun yana iya yin guzuri idan ya isa gari inda zai iya samun abinci sai yadda wannan abin ya zamanto haramun a gare shi sai kuma ya nemi abinda za ya ci duk da wada mafi rinjaye shine ka ci abinda zai iya datar da kai kai rayuwa zuwa ga ka bar abinda yake kuma haramun ne a gare ka a zaran ka wadatu da shi sannan malai ya kawo mana bayani akan dukkan wata dabba wadda ba ta iya rayuwa in ba a cikin ruwa ba to halaka ce haka dukkan dabbar da ba ta da jini ita ma halaka ce yi amfani da ita wallahu ta'ala a'lam kenan sai mu dan yi tambaya kamun wannan daga darasi wancan wanda ya huce da wannan darasin da wannan satin ba mu wannan ba sai muna da minti 10 na'am da aka yi alamar coci cross yau ai marka ce ai marka ce ai ai suna ne ai ita kuma ai marka ai halaka ce wai kana iya daukan marka ka ce kurum wannan marka in ka ce ai suna ne ba wani abu ba marka batta hanawa ai amfani da wannan batta iya tsarkaka da abu ko kuma ta najasar da shi shi menene maddar da aka yi abu maciyar inda aka yi abin ita ce za a leka shi ne ai malam ya kawo togaciya yake cewa in dai an san abinda aka yi wannan makayin ko abinda aka yi wannan tuhar da shi halaka ne to halaka ne kai amfani da shi amma dai idan ka san wannan irin sunfin kaya kaza da fata alaje suke yin ta ka gani ai haramun ne a gare ka kai amfani da shi saboda wancan in najasa ne shine ai malai ya kawo togaciya in dai ka san kazan nan da ake yin shi halaka ne maciyar inda ake yin wannan kwanan ko da ake yin wannan tuwa halaka ne kai amfani da su baka bukatar wani abu Allahu ta'ala adam daidai dirhamul bagali shine ai shinan malin da ya kawo sai ya kawo yake cewa duk abinda rai ba ta kyamata ba idan ta gani yake cewa to wannan shine yu'fa an yasirihi ana rangwame akan dan kadan in shi idan ya taba to haka koyo hoto maka kana iya zuwa kai sallah mas'ala ta jini mas'ala ce wadda malumai suka tattauna akan ta dukkan malumai da suka shude kowa ya ta yi akan jini dai jini mai sunan jini dukkan shi ne ya sai to sai irin wannan lokacin su Imamu Shaukani da suka zo da waɗanda suka biyo bayan su irin su hatta da Imamu Al-Albani a cikin wannan silsila shi ma ya kawo mas'ala ta kan jini yake bayanin a'a ba kowane jini ba yake iya kasancewa ba najasa ba da kwai jinin da baya kasance na za amma dai kuma wani abu da zan mu fahimta shine duk abin da zai kawo maka shakka kana kallon jini saboda ai sun kawo hujja shi Imamu Shawkani ya kawo yake cewa lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da rauni suke zauwa su yi sallah raunin yana zuba yana tabin tuhar su tuhar gatarin kana kallon jini yayi gaje-gaje da tuhar kuma jini yana fitowa a jikin su suke zauwa su yi sallah manzon Allah bai ce musu ba a kun kai sallah da gaza ba to shine dai mu yi insafi ko mu yi hada mafi rinjaye ko wanda gaskiya zan mu karkata zuwa gare ta mu jiran mu ta bada abin da ya dace shine idan dai jinin ya taba irin wannan jini mai yawa wanda ya huce gulgudun dirhamul bagli shine kamar ka dauki ai kwandala ko kadago idan ya huce wannan dan taro'in kurum wannan ka hudda shi daga yu'fa an yasirihi wannan ba dan kadan bane ba ya zamanto daga cikin da'irar babban jini tunda shi malan cewa ya anan duk abin da idan ka kalla zakka kyamata to wannan yana daga cikin manya amma dai idan ka dan gani gungunya ce ta huto ta dan bata ka ko dan jini ne wanda ya huto ko irin wannan jini ne wanda yake kwanci yake cewa idan dai ya huto ka kallon shi ba ya bata maka ba baka kyamace ba kallon shi ba yake cewa duka wannan yu'fa an yasirihi ba wani ba baka wanke ba ka wanke duka kana iya zuwa kai sallar ka ba wata matsala a ciki amma dai idan yayi yawa to wajibi ne kai ka wanke kuma wankewa ita ce zata hudda ka daga cikin shakka da amma yuribuka ila ma la yuribuka shine shi kuma gulgudun abin da ake ifafi idan ka koma cikin littattafan mu na malikiya kai yake cewa kwatam kwatin dirhamul bagali malamai suke cewa a lokacin nan bussu da wani abu wanda za a kwatanta in ba kamar ba kwandala ba ita ce za a dauka dan taro wannan na zinariya a dan dora daidai wannan kirerecin idan dai ya kasance daidai shine to ana iya maka rangomi akan shi ba koda baka wanke ba kana iya zuwa kai sallaka ba tare da wannan ba Allahu ta'ala alam na zinariya shi wannan halaka ne zinariya halaka ne ga mata su sanya su yi ado da su ayo ubangiji me yake cewa aw man yunashu fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin su su yi kawar su su sanya iyasar ransu amma dai kuma haramun ne a gare su su ma matan su yi amfani da makayi na zinariya ko na azurfa sai dai mas'ala ta asa a jiki mata an ba su dama su sa zinariya iyasar ransu aka ba su dama su sanya alhariri da dibaji iya hasar ransu sai dai ga maza aka haramta musu zinariya aka haramta musu alhariri aka haramta musu dibaji sai dai idan ya kasance wani kawane da alhariri ko dibaji gulgudun yatsa daya ko gulgudun yatsa guda uku wanda za ka sanya ko a maka yar karamar bracket wannan aka ce halaka ne wannan kana ji ka kai to an baka dama ka dan sanya gulgudun yatsa ɗaya yatsa biyu yatsa uku kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi rangwame amma dai azurwa an ba wa dama maza su sanya ta iyasar ransu ka sanya kai wannan kai zobanya su ne dai tunda an haramta wa mata su yi kamanceceniya an haramta wa maza su yi kamanceceniya da mata haramun ne ga namiji ya sanya sarka dan su mata suna da dama su sanya azurwa su sanya zinariya su yi waro
salatul asha
su yi waye duka an ba su dama Allahu ta'ala kenan abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba kuma Allah ya iya mana ƴan uwa da mun arziki da suke bara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya mai bukatun shi ya sanya albarka a ciki Allah mana albarka ya yi wa abinda ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga arziki na daga ƴaƴa albarka اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك